halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki ya sa talakawa da shugabanni suna kokawa. Shugaban kungiyar gwamnatin APC a Najeriya kuma gwamnatin jihar Imo Chief Rochas Okorocha ya yi karin bayani.
We are concerned and worried by the dwindling revenue.
Muna cikin damuwa da firgici bisa yadda kudaden shigar jihohi ke samun tasgaro da koma baya da a yau ya kawo nakasu ga rayuwar jama'armu. Dole ne a ɗau matakan gaggawa don ƴantar da jihohi. Muna kiran a yi wa tsarin tattalin arziki gyaran fuska don lullube wuraren da ke yoyo a bakin Najeriya. Kuma mun haƙiƙa cewar rashin iya gudanar da tattalin arzikin ƙasar nan ne ya kai ƙasar ga wannan hali. A gaskiya ma dai gwamnatin APC ta sanya da kimanin kusan
fiye da
kalaman shugaban kungiyar gwamnatin APC kenan Chief Rochas Okorocha. Halin da ya dace tattalin arzikin Najeriya ke ciki a halin yanzu har ta kai ga jihohi 18 ba sa iya biyan albashi. To washin ne ke da nuni. Yushewu Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Rashin bin ka'idoji, ka'idojin da ya shafi raba arzikin ƙasa na ɗaya kenan, na biyu kuma ka'idoji wajen yin kasafin kuɗi da kuma wato rarraba ayyuka a yanda gwamna a jiha yana karɓan kuɗi da Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission ta yadda a bashi a jihansa kuma tana ba local government. To amma gwamna sai ya hada da na local government da na jiha a hada a kashi kuma a kasa biyan albashi. To akwai matsala kai ba ma wanda kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya wanda ba zai isa a biya albashi ba.
Duba da yadda ake tuya madidi bisa ga kudaden da gwamnati ke kashewa musamman akan ƴan majalisu. Dr. Alhaji Rigedam wani tsohon dan majalisar tarayya ne.
Mu tashi gaba daya mu cece wannan kasa. Babu kudin shiga kamar yadda aka saba. Ƴan majalisa ba sai wai executive sun ce mun yanke albashin mu mun rage abu kaza kuma su ce su nemi ƴan majalisa ma su yi haka. Mai majalisa ma su ma ya kamata su dauki su jagorancin taimakawa kasar nan sai rarrage duk wani abubuwa wanda suke ganin mutanen kasar nan ba sa jin daɗi a kansu kuma su kansu sun san abubuwa ne wanda ba sa kan hanya.
Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya ce akwai mafita.
Akwai kuɗi na tarayya wanda aka zuba jari da shi sanda aka samu rara na man fetur. To tunda ana cikin wani contingency issue wani matsala wanda ya taso na dole to za a iya koma ma waɗannan kuɗaɗe da aka zuba jari a cikinsu a ɗebo ko da a bashi ne a wannan tunda sovereign wealth fund kuɗaɗe ne wanda za a iya zuba jari da su za a iya ba da bashi da su za a iya kuma kiran su a yi wasu ayyuka to a koma a wannan sovereign.
Sai dai kuma ɗaya daga cikin jagororin ƴan kungiyoyin fararen hula a Najeriya Comrade Ajiwala ya ce aiki ni waɗannan kuɗaɗe da Yushewu Aliyu ke magana kansu gwamnati da ta gabata ta kashe su.
Ai an samu cewa akwai ajiya sosai a wannan wanda suka kai wajen sama da biliyan 30 ko sama da haka sosai. To amma abin takaici shine da aka zo gwamnatin Jonathan wannan kuɗaɗen an ware su an duba babu su gaba ɗaya. To kaga ko ashe da alamar cewa an yi ɓarna ne dan ba wani abu aka yi ba da dai sun bi duba cewa suna yaƙi da ta'addanci ne ya ja irin wannan fitina. To an ka duba kuma maganar ce yaƙi da abin nan da ta'addancin me aka cimma a cikin abin da aka yi.
Amma a cewar Alhaji Sabo Imamu Gashiwa akwai sadaukarwa da ya kamata shugabanni su yi.
Shugaban ƙasa ya zauna da executive wato ministocinsa da advisors ɗinsa masu ba shawara da dukkanin wanda nauyi yake hannunsa ya gaya musu halin ƙasa take a su zabtare wa kansu albashi da allowance ɗinsu kamar kashi 50% su ma kuma ƴan majalisar tarayya kira su yi gadin ɗinsu tunda su ma da matsalar gwamnati ce mai murhu uku.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.